من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا وربنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين. أنا بتاجر bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan tafsiri namu mai albarka da muka saba gabatarwa a cikin wannan wata. A yau ranar Litinin 10 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1443, wanda ya daidai da 11 ga watan 4 2022 miladiya. A wannan darasi namu na tara, a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril, wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan Faje cikin garin Kano. Idan ban manta ba, muna cikin Suratul Anbiya, inda jiya muka tsaya a kan aya ta 29, yau za mu tashi a kan aya ta 30, inda Allah madaukakin sarki yake cewa: Na'am, Ubangiji madaukakin sarki ya ce: awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma. Awalam yara alladhina kafaru, shin wa'anda suka kafirta ba su gani ba cewa anna samawati wal arda lalle sammai da kasai, kanata ratqan, sun kasance da a dunkule da juna, a haɗe da juna. Fafataqnahuma, sai muka raba su. Waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy, kuma mun halitti dukkan wani abu mai rai daga ruwa. Afala yu'minun, shin ba za su yi imani ba? Waja'alna fil ardi rawasiya, mun sanya manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa, an tami da biyu domin kada ƙasar ta girgiza da su. Waja'alna fiha tijaja, mun sanya a cikin ƙasar ko a cikin duwatsun su zama wasu hanyoyi manya, subulan, da kuma hanyoyi wanda za a iya fita. La'allahum yahtadun, domin ya zamanto sun gane, hanyar da za su bi sun shiryu zuwa duk inda suka yi nufin zuwa. Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza, Allah ya ce mun sanya sama ta zama rufi karariya. Wa hum an ayati ha mu'ridun, kuma su dangane da ayoyinta ita sama din masu bijirewa ne. Anan Ubangiji Maɗaukakin Sarki yana sanar da kafirai da waɗanda suka yi jayayya dangane da ƙarfin ikonsa da cikar mulkinsa na halittar dukkan ababe, manya-manyansu da ƙanansu, da kuma ƙarfinsa wajen gudanar da waɗannan ababen halittar da Allah Maɗaukakin Sarki ya riga ya halitta. Shine yace awalam yaral ladina kafaru, shin waɗanda suka kafirta ba su gani ba? Ai, waɗanda suka jahilci ilahiyar Ubangiji Maɗaukakin Sarki, suka ƙi bautata mushi har suka haɗa wani abun bauta da Ubangiji Maɗaukakin Sarki, shin ba su sani ba Allah Maɗaukakin Sarki shi ne wanda ya ɗayaita da halitta, kuma shi ne wanda yake juya dukkan halittun nasa? To ta yaya za su sanya wani abun bauta tare da Ubangiji Maɗaukakin Sarki, ko su yi shirka da shi da wani, alhali kuma shi kaɗai ya yi halitta ba wanda ya tarayya da shi wajen wannan halitta? To shi ne Allah Maɗaukakin Sarki yake cewa shin ba za su yi tunani ba, kuma su yi duba su sani cewa anna samawati wal arda kana ta sammai da tsakai da sun kasance ratqan, a haɗe da juna, domin ar-rifqu da larabci abinda ake nufi shine al-ittisal wa talasu baina ajza'i shay, shine idan suna game da juna. Fa fataqanahu, Allah Maɗaukakin Sarki yace sai muka raba su. Al-fatqu kuma shine al-infisal wa tabaa'ud baina al-ajza', shine a raba abu a nisanta ɗayansa da ɗaya. To a nan Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu labari ne na asalin halittar sammai da tsakai. In ma dai ya zamto ahalin asalin halittar sama da ƙasa a haɗe suke a dunƙule waje guda kafin Allah Maɗaukakin Sarki ya raba su, sama ta yi sama, ƙasa ta yi ƙasa, ko kuma ya ɗauka cewa samman guda bakwai a dunƙule suke waje guda kafin Allah Maɗaukakin Sarki ya yi halittar su, ya umarce su ta bakwai ta tafi bakwai, ta takwas ta shida, ta tafi shida, ta biyar har zuwa ta ɗaya, kuma ƙasa ma a dunƙule take kafin Allah ya mata umarni ta ɗaya ta zauna a ta ɗaya, ta biyu ta zauna a ta biyu, wanda duk malaman tafsiri sun yi wannan fassara. Imma dai ka ɗauka Allah Maɗaukakin Sarki a nan yana nufin sammai da ƙasai dukkan su da a haɗe suke kafin Allah Maɗaukakin Sarki ya raba su, ko kuma sama daban bakwai ɗinta a haɗe, ƙasa bakwai ɗinta a haɗe, kafin Allah Maɗaukakin Sarki ya raba shashin su zuwa shashi, ya ɗaga sama ya bar ƙasa a wajenta. Shi yasa Ubangiji Maɗaukakin Sarki a nan ya nuna ƙarfin ikonsa wajen yadda ya rarrabe halittar duniya, ya sanya sama ta yi sama yadda ta rinƙa zubar da ruwa a ƙasa, ƙasa tana fitar da sarrai, ya sanya iska a tsakaninsu da kuma dukkan halittun da ya halitta, in ma dai a tsakanin samman ne, ko kuma a tsakanin ƙasai, ko kuma a tsakanin abin da yake tsakanin sama da ƙasa, duk Ubangiji ne Maɗaukakin Sarki ya yi wannan halitta domin ya nuna ikonsa. Shi yasa Allah ya ci gaba da cewa waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, ko muka rayar da dukkan wani abu mai rai daga ruwa, sai zama waja'alna anan gum minal ma'i kulla shay'in hayy, bi ma'ana wa khalaqna minal ma'i kulla shay'in hayy, mun halicci komai daga ka sani daga ruwa, wato shine daga ɗugon maniyyi, kamar yadda wasu malamai suka fassara, ko kuma malamai suka ce ai mun rayar da dukkan wani abu da ka gani, muna rayar da shi ne daga ruwa. Wato dukkan wani abun da ka gani na komai da komai na rayuwa, indai mutum mai rai ƙwaro ne ko dabba ne, mutum ko aljan ko menene, indai yana da rai to Allah ya sanya rayuwarsa ta dogana ne akan ruwa, wanda sai ya sha ruwa. Ko kuma Allah madaukakin sarki yana nufin sakko da muka yi daga sama, muka sakko bayan mun yi sama da sama, muka umarci saman ta yi girgije, muka umarce ta ta saukar da ruwa. To ruwan nan da muka saukar ya taba ƙasa, shine ƙasa ta fitar da dukkan wani abu mai rai na tsirrai da komai da komai daga cikin ta. Sai Allah ya ce afala yu'minun, wato duk wannan ganin halittar waɗannan ababen da muke gani tsiri da muzu, manya-manyan al'amuran nan da muke gani na halittar sama da dukkan abubuwan da yake cikinta, wannan da zai sa mu imani ba? Domin a halittar komai da girman halittar da iya tafiyar da halittar da kuma tabbatar halittar akan tsarin da aka yi ta ba tare da rikicewa tsari ba, wannan yana nuna iko da ƙudura da girman wanda ya halitta. To idan mutum ya duba iko da girman wanda ya halitta, wannan shine zai bayu a kansa ya yi imani da shi, ya bi Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ya ce fa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid, a duk abin da ka gani akwai aya, akwai alama, wanda wannan alamar tana nuna kadaitakar Ubangiji maɗaukakin sarki. Shi yasa aka tambayi Sufyanu Sauri daga abihi an Ikrama, su'ila Ibn Abbas al-laylu kana qabl aw an-nahar, shin dare aka fara halitta ko rana? Yace ba ku sani ba. Ibn Abbas yace ba ku ga sammai da ƙasai ba, da a dunkule suke, sannan Allah madaukakin sarki ya raba su. Wato da cikin duhu suke, sai Allah madaukakin sarki ya halitta haske, domin dukkan wani abu da ka sani na halitta a cikin duhu yake, wato a cikin adam babu shi, sai da Allah ya zo da haskensa, sannan wannan abin ya samu. Wannan yake nuna kenan dare aka fara halitta, sannan rana. Dan haka an tambayi wani mutum, ya zo ya tambayi Abdullahi dan Umar kan fada Allah madaukakin sarki kana taratkan fafata kanahuma, Allah madaukakin sarki da yake halittar sammai da ƙasai da a dunkule suke, sannan Allah madaukakin sarki ya raba su da juna. Sai Abdullahi dan Umar ya ce ka je wajen wancan dattijan ka tambaye shi me ake nufi, in ya faɗa ma abin da ake nufi ka zo ka sanar da ni. To kuma wannan dattijan ɗin Abdullahi bin Abbas, sai ya tafi wajen Abdullahi dan Abbas ya tambaye shi. Ibn Abbas ya ce na'am, da sammai da ƙasai a dunkule suke da juna. Sai Allah madaukakin sarki ya raba su, da sama a dunkule take ba ta fitar da ruwa, haka ƙasa a dunkule take ba ta fitar da tsirrai. Yayin da Allah madaukakin sarki ya halitta ƙasa ya raba su, sai sanya ƙasa ta fitar da dukkan wani tsirrai dangane da abin da ruwa yake saukowa daga sama, ita kuma sama ta fitar da dukkan, ta saukar da dukkan wani ruwa. To a nan yayin da ya dawo ya ba Abdullahi dan Abbas labari, sai Abdullahi dan ya ba Abdullahi dan Umar labari, sai Abdullahi dan Umar yake cewa hakika yanzu na san cewa wannan dattijan Allah madaukakin sarki ya ba shi Alkur'ani da iliminsa, lalle yayi gaskiya. Yace da ina ganin cewa kamar yana jara'a wajen fassara Alkur'ani, ina mamaki yadda yake duk ayar da aka tambayi Ibn Abbas zai fassara ta kai tsaye. Sai yanzu na gane cewa hakika Allah madaukakin sarki ya ba shi ilimi, ilimin da bai ba wani ba. Sa'id bin Jubair ya ce da sama da ƙasa a dunkule take kamar yadda Allah ya faɗa. Sai Allah ya ɗaga sama kuma ya yi ƙasa da ƙasa ya bayyanar da ita. Wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin wannan ayar da ke da yake fa fataqnahuma, ai dukkan su da a hada suke, sai Allah madaukakin sarki ya raba su da iska kamar yadda Hassan da Qatada suka faɗa. wannan yake nuna kenan halittar sama Allah madaukakin sarki da ya yi ta a dunkule yi ta har sai lokacin da za ta zama saman ta dauki position ɗinta matsayinta halittar ƙasa ma a dunkule yi ta har lokacin da za ta dauki position ɗinta sannan kuma Allah madaukakin sarki yayi umarni ya raba su wannan yana nuna ƙarfin ikon Ubangiji madaukakin sarki kuma shi kanta ilimin science abinda yake tabbatarwa masu bincike na binciken sama da ƙasa abinda suke tabbatarwa da shi kenan cewa Allah madaukakin sarki da ya halitta sama da ƙasa da wani abu ne a cikuɗe to sai aka yi bombing ɗinsa sai ya watsu sama ta yi sama ƙasa ta yi ƙasa domin suna bincike ya ne asalin halittar sama da ƙasa alhali kuma alƙur'ani daman mu ya faɗa mana ga yanda halittar sama take ga yanda halittar ƙasa take sawa'un masu ilimin bincike na zamani wanda suke sanya na'urori su yi tafiya a sama su binciko me ye asalin abu sun faɗa ko ba su faɗa ba mu a matsayinmu na musulmi abinda alƙur'ani ya faɗa mana to muna tabbatar da shi haka yake to amma idan ilimi waɗanda ba musulmi ba suka tabbatar da cewa kaza ne ko ba su karanta alƙur'ani ba sai suka tabbatar da abin da yake cikin alƙur'ani to wannan abin da yake ƙara mana shi ne mai yaqini da cewa wannan littafi daga Allah ne yake subhanahu wa ta'ala yaqini cewa a wannan ƙarnin na lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko da manzo ƙarnin da ake cikin sahara wanda babu ilimi babu wata na'ura ta kwamfuta babu wata na'ura ta leƙe-leƙe da bincike-bincike babu wani laboratory da za a shiga a sanya abu a yi tabbi diddigi da kwakwafi har sai an binciko abu to sai tabbata ya zo da wannan abun a wannan lokacin yayin da ilimi ya kai kwakwaluwa bincike ya kai kwakwaluwa aka shiga cikin bayanai kuma aka zo aka faɗa abinda alƙur'ani ya tabbatar wannan yake tabbatar ma da cewa alƙur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam ba a gaske ba wani abu ne wanda ya zo daga Ubangiji madaukakin sarki kuma wannan ilimin muka suna nan da yawa a cikin alƙur'ani Allah ya faɗi ilimin sama da yanda take kuma sai ilimi ya zo ya tabbatar ya nufi ilimin ƙasa da yanda take ya nufi ilimin haihuwa jariri yana cikin mahaifiyarsa da yanda yake adwar din mataki ya faɗi dukkan waɗane wanda wannan sadi bayan wajen ƙarni 10 da faɗan wancan ababan da aka yi ilimi ya ci gaba sannan kuma ilimi yake zuwa ya tabbatar da abinda wannan aka faɗa a lokacin da duk babu wani abubuwan bincike babu wani ilimi ma na zamani shahararre kuma al'ummar da ta zo da alƙur'anin manzon da ya zo da shi bai yi wani karatu ba na zamani ba ya zo salon na'urori na leƙen da binciken wani abu asali ummi ne ma amma ya zo da abu to wannan yake nuna cewa wanda ya faɗi wannan abin shi ne wanda ya halitta to shi yasa Allah so da yawa yake faɗa mana irin waɗannan ilmai da irin wannan ƙarfin iko nasa na halittu kala-kala ba don wani abu ba don mu mu dawo mu bi shi subhanahu wata'ala mu tsare yaqini a cikin zuciyarmu abinda muka rike na ɗaya takar Allah da bautarsa shi ɗaya shi ne daidai kuma shi ya kamata mu tsaya a kai sai Allah ya sauko ya yi ƙara bayani wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy kamar yadda muka faɗa wasu suka ce wa khalaqna min al-ma'i kulla shay'in hayy muka halicci dukkan wani abu rayayye daga ruwa ko kuma muka halicci muka sanya rayuwar komai da ka gani ta tsaya a kan ruwa ta dogara da ruwa imma dai mu ɗauka cewa duk wani abin da ka gani na halitta Allah madaukakin sarki ya halitta shi daga dugar ruwa wanda yake shi ne mani ko nan ne sannan kuma Allah ya sanya cewa rayuwar dukkan wani abu mai rai yana tafiya ne a kan ruwa idan akwai ruwa mutum yana sha to zai rayuwa mai daɗewa yana rayuwa bai shiga cikin tashin hankali ba amma duk wanda aka ɗau duk wata halitta mai rai aka ɗauke mata ruwa sai kwana 3-4-5 ba ta sha ruwa ba to ko shakka babu ranta zai fita daga jikinta domin Allah ya sanya rayuwa ya zamanto gudanar da ita a kan ruwa ne Imam Ahmad ya fita hadisi daga Abu Huraira Abu Huraira yake ya manzo sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa ni in na ganta sai in ji raina yayi daɗi idona yayi sanyi ka bani labari komai ma da kake gani قال سيما صلى الله عليه وسلم يتي كل شيء خلق من ماء komai da ka gani an halitta shi ne daga ruwa duk abin da ka gani an halitta shi da ruwa Abu Hurairah ya kara cewa ba ni labari wani al'amari wanda in na san shi nayi aiki da shi zai shigar da ni aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace mishi afsal salam karin ka yada sallama wa afsal mut'ama karin ka ciyar da abinci wa silil arhama kuma karin ka sadar da zumuncinta wa qum bil layli wan nasu niyamu ka tashi da daddare kana salla yayin da mutane suke bacci kuma adkhulul jannata bi salam sannan zaka shiga aljanna cikin kwanciyar hankali cikin dadin rai kaga wannan hadisin shi ma ya tabbatar mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce akalin dukkan wani abin da aka halitta daga ruwa ne kuma sai Allah ya sanya rayuwar duk abin da ka gani a duniya daga ruwa ne yace waja'alna fil ardi rawasiya kuma kasa muka sanya manya-manyan duwatsu duwatsu ai kafaffu ta zama turkoki akan kasa yanda zaka ga cewa kasar taru ubata girgiza shi yasa yake an tamida bihi ai Allah tamida bihi ko litarahati an tamida bihi domin kada kai tangal-tangal kada ta rausaya kada ta girgiza bihi yasa Allah marufucin sarki bayan ya halitta kasa ya sanya hikimar da kenan da ya sanya wannan manya-manyan duwar watsan a cikin ta domin su kafe ta yanda kasar ba za ta girgizi ba duk wannan ayoyi ne sai Allah ya ce waja'alna fiha sijada sannan muka sanya ta sijada al-sijad jam'u ne na fat wa huwa at-tariqul wasit hanya wadda take mai fadi wa subulan subulan kuma jam'u sabil shine kowace irin hanya wasu malamai suka ce waja'alna fiha sijadan muka sanya kofofi na duke a cikin duwatsu wa subulan sai aka ambaci wannan kofofin da subulan cewa hanyoyi ne domin fajj ta iya yiwa in ka zo kofa a duke ka shiga watakila ba za ka iya fitar da kai ba amma idan aka ce subul shine duk hanyar da ka hauta wanda za ka fitar da ita ko dai a cikin duwar watsin Allah ya sanya hanyoyi wanda suke mutane suke iya ji su fita ko kuma akan kasar bayan yayi duwar watsu za ta ga gari a cikin kasa duke manya sun kewaye garin gabaki daya amma Allah bai sa dukan bai hade a juna sabbe ya rarraba su yayi wadi yau su hanyoyi a ciki wanda za a rinka fita za a rinka shiga ba inda Allah ya rufe shi ruf da duke face ya fitar da wasu kofofi da matafiya za su bi kuma ya sanya alamu wanda za su gane hanya duk wannan sanin kakkafa duwar watsin akan kasa da fitar da hanyoyi da alamomi Allah madaukakin sarki yace la'annahum yahtaduna domin su shiryu wajen gane hanya lokacin da mutum yake tafiya wataƙila da babu dukkan wannan hanyoyi babu komai ai kaga lokacin da duk ba a zo aka tsaga kwalta ba aka tsaga titina aka yi menene matafiya suna gane hanyoyi ne da duwar watsin da ya kafu suka ce in za ka tafi daga nan in za ka je daura matsala to ya za ka tintari dutsen tazaure ya za ka tintari dutsen hawan talibawa ya za ka ina za ka sanya dutsen a dama za ka sanya shi ko a hagu za ka je haka in daga can za ka wuce har Niger har Agadez za ka iske dutse kaza in ka zo ka sanya shi a hannun dama ko ka sanya shi a hannun hagu ko ka yi bayan shi ko ka yi gefensa duk da wannan mutanen da suke gane hanyoyi suke tafiya garuruka domin da babu kwalta kuma hanyar da ake bi ba za ka ga shawaye ba saboda yawanci hanyoyin duk sahara ne iska tana zuwa tana fita kowa idan ya taho daga gari zuwa gari yana kintata da ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi wannan alamun da Allah ya sanya na turakun duwatsu da bishiyoyi da yayi wa alamat wa bin najmi hum yahtadun da kuma taurari da yake sama wasu ake kallon su wasu ma suna da ilimi in suka dauki kasar suka sheka ta haka inda iska ta tafi ko suka kalle ta sun san cewa nan gabas ne nan yamma ne nan kaza ne a gari kaza za a samu a hanyar kaza in an yi bangare kaza za a samu gari kaza kaga wannan alamomin na matafiya lokacin da sun fi gane bayyana hikimar da Ubangiji madaukakin sarki ya sa muku yanzu ba ruwanka sai dai ka hau mota ko ka hau jirgi ko ka hau kwalta kawai ka bi daga nan zuwa Lagos ai ta kwana da kai ana bi kawai a ta ga hanya amma amma ai ma alamu nan za ta je Ilori nan za ta wuce kaza haka ji ba tare da la'akari da wata alama ba saboda an riga an zana amma mutanen da kwata-kwata da wannan alamun suke ganewa suna gano hanyoyin tafiye-tafiyensu a duniya gabaki daya to shi yasa Allah nan ya kawo sanya wannan alamomin da wannan hanyoyin shi ma wannan wani abu ne da ya kamata dan adam ya yi tunani ya gane kudirar Ubangiji madaukakin sarki ya bautata mishi Allah ya ce waja'alna sama sannan muka sanya sama ta zamanto saqafan wata rufaffiya muka sanya kamar kubba kamar dan rufi da ake dorawa akan rufi haka muka sanya kasa Allah madaukakin sarki a wani waje yace was sama'a banainaha bi aydin wa inna la musi'un a wani waje was sama'i wa ma was sama'i wa ma banaha duk Allah madaukakin sarki ya faɗa afala yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj Allah duk yana nuna mana dangane da yanda ya halitta sama da yanda halittar sama ta zamanto rufaffiya ko mahfuzan karariya karariya daga mene ai karariya karariya ta yanda ba wanda ya isa ya keta sama ya shige ta ba wanda ya isa ya keta sama Allah ya tsare ta yanzu duk yanda ilimin zamani ya kai a tafi ya ayi sama a tafi a wuce duniyar taurari aje duniyar wata aje duniyar kaza amma ba wanda ya iya tunanin ya je duniyar sama domin duniyar rana ma ta gagara aje ta dan duk wanda ya wajen konewa zai baranta na hakka wuce duniyar rana kuma hakka ce duniyar sama hakka da a sama ta daya a sama ta ne ake ba wani ilimi ba wani abu da ya isa kai amma bature zai ta da kumbansa ya je duniyar wata ya je duniyar taurari ya wuce inda abin da yake magana din da yake jawo mutum ya yawo a can yayi ya wuce a can sai ya dawo amma sama ta zama karariya ko kuma saqfan mahfuza mun sanya ta karariya ginanniya yanda babu wani abu a ciki na taurarinta ko watanta ko ranarta ko na balgaci daga bangalolinta na sama da yake faduwa Allah ya kiyaye wannan wannan yar tauraruwar da muke gani wanda take wajen tafiyan mil 300 da wani abu kafin ita ko milamilai miliyoyi kafin ta je ka in guda daya ta fado za ta kona duniya gabaki daya wannan tauraruwar da muke gani eh kuka gansu birjik a sama bila haddi wanda idan ka ma ba zai iya kirga su ba daya ta isa da za ta tsunko ta fado duk abin da yake duniya da ruwanta da koramin duniya da gidajen duniya da bishiyoyi komai sai ta kona domin talinka guda daya talin ga duniya to wajen 200 wani abu kamar yadda masana suka faɗa kwaya ɗayan ta to kaga da ake ginin da aka yi ba gini ne ba irin na Ubangiji tabbataccen gini wanda tunda aka halitta ƙasa har yau ba wanda ta zabi da wani gini ne na dan adam mara iko da mun shiga matsala da tuni yanzu sun tsuntsunko tunda dukkan sirata ya sa aka yi ga sunan muna ganin su birjik sun fi karfin ka kirga dubunnai ko miliyoyi to daya ta isa ta tada duniya to ballanta na wata wanda shi kai kuma ninkin da yayi wa duniya ballanta na ita rana to ballanta na ka tafi sama to wannan kariyar da Allah madaukakin sarki yayi yake bayani wato mun kare sama ta yanda ba wanda zai kai gare ta sannan mun kare ta ta yanda babu wani abu da zai balgato daga cikin halittunsa ta na taurari da wata da rana da dukkan wasu abubuwa da Allah ya aje a sama ba wani abu ɗaya daga ciki da ya taɓa ballowa ya yi ƙasa duk wannan Ubangiji madaukakin sarki ya yi su ne saboda ni saboda mu gane mu yi tintintini mu yi tunani mu riƙe bautar Ubangiji madaukakin sarki shi kaɗai sai Allah ya ce wa hum an ayatiha mu'ridun amma su dangane da ayoyin da yake sama abubuwan da zaka gani wanda suke nuna samuwar Allah ka dauki tauraruwa kawai kai nazari a kanta ko wata kawai kai nazari a kanta ko rana kawai ko ita kanta saman da aka yi ta bi ghairi amadin duk saman wannan da suke gani ba wasu durkoki muke gani ba wanda aka sa aka tare ta amma tana nan haka a shimfiɗe to mu duba ta mu gani amma duk wannan ayoyin bai sa suka yi imani sai suka bijire suka ƙara kangarewa har suka ri'i Allah madaukakin sarki yana da wani abokin tarayya wanda za su bautata ma Ubangiji madaukakin sarki da shi. Shi yasa wani waje Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun. Nawa ne za su ga ayoyin Allah a cikin sammai da a cikin ƙarshe wanda suke shuɗewa suna ganinta suna wuce su amma kuma su sun kauda kai sun bijire ba sa tunani akan halittar sama da faɗinta da girmanta ba sa halitta da yanda Allah ya tsawata ta da ya tabbatar da ita da yanda Allah ya sanya taurari masu gudana a cikinta yanda ya sanya daranta da ranarta ya sanya dukkan wasu abubuwa wanda ba wanda zai iya wannan sai Ubangiji madaukakin sarki ko ba wanda zai iya tafiya da wannan lamarin ya rinka daidaita su suna tafiya a cikin tsari a cikin system guda ɗaya wanda Allah ya dora su sai Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi khalaqa al-layla
wa huwa allazi khalaqa al-layla wa
an-nahara take yanyanki wa take na Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa huwa allazi khalaqa al-layla wa an-nahara shine dai wannan wanda ya halicci dare da yini ai ya halicci dare da duhunsa da nutsuwarsa ya halicci yini da haskensa da kuma inda za a yi dukkan neman abubuwa wani lokaci ranar ta yi tsayi wani lokaci daren ya yi tsari wa shamsa wal qamar kuma Allah madaukakin sarki shi ya halicci rana ya halicci wata da dukkan haskensu kullum ai dukkan waɗannan halittun da Allah madaukakin sarki ya yi fi falakin yasbahun suna cikin wani falaki wani magudanarsu matafiyarsu wanda suke iyo a ciki wato Allah madaukakin sarki ya sanya rana da wata da taurari kowannensu yana gudana akan tsari da kuma hanyar da ya tabbatar musu Ubangiji madaukakin sarki ya sanya rana ya sanya wata ya sanya dukkan wasu al'amura akan wani tsari wanda suke gudana akan wannan tsari kaga anan Ubangiji madaukakin sarki yana tuna mana ni'imarsa bayan ni'imar waccan da ya faɗa ta halittar samai da ƙasai na ni'imar da ya kare sama daga shaidanu masu fita ya kare sama daga tafaɗo ko ta yi wani abu sannan kuma ya ci gaba da lissafa mana ni'imomi ya ce shine ya halicce mana ya halitta mana rana ya halitta mana yini ya halitta mana dare ya halitta mana wata Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cewa ya halicci dare ne domin mu huta mu kwanta waja'alna al-layla libasa domin ya zamanto wajen da mutum zai nutsu ya huta wan nahar kuma ya halicce mana yini domin a cikinsa mu kai kawo wajen neman abinci kuma Allah ya halicci sammai ya halicci rana da wata domin ya sanya su ita rana ta zama aya wadda a cikin yini za ta haska gari kowa ya fita tangararan ya nemi abin da yake so ya nema na arziki kuma sanya wata aya na dare shi ma idan ya fito daga dare duhun dare ya haske a gafa yau domin mu san duk Allah ya mana wannan ya sanya mana yini ya sanya mana rana ya sanya mana wata ya'lamu adada shuhuri wal isar domin mu san adadin watanni da kuma kirge da dukkan abubuwan da za mu sa wannan din ni'ima ce ta Ubangiji madaukakin sarki yasa Allah madaukakin sarki a wani wajen yake ce mana da ya sanya yini ya zama sarmadan ila yawmul qiyama man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin tasqununa fi da Allah ya ga dama ya sanya mana yini ga baki daya to waye isa ya jawo mana rana dare kai wanda zamu yini wanda zamu nutsa cikin sa mu huta da kawai zai zama to ga baki daya yini da Allah ya so ya sanya mana dare ne ga baki daya a dare fa kawai zamu ci gaba da abubuwa ba wanda ya isa ya jawo mana kuma rana ba wanda yake dawo mana rana mu fita daga cikin dare. Ko yanzu zaka ga al'umman da suke ciki waɗanda suke tsakanin yini da rana ba su kai kai tsaye ba, zaka ga yanda suke wahala fiye da yanzu. Akwai garurukan ƙasashen da gabaki ɗaya daren su bai fi awa uku ba ko awa huɗu, bai fi awa uku ko awa huɗu ba gabaki ɗaya daren su. Yinin gabaki ɗaya in ka ga awa uku awa huɗu, yinin su awa ashirin mutum zai yi azumi, to na irin wahala zai. Wasu azumin awa goma sha takwas suke, wasu azumin goma sha shida suke, wasu azumin mu ne masu sauƙi wanda muke azumin wata awa takwas awa tara. Amma akwai wanda yanzu a duniya wanda suke azumin awa ashirin, wanda suna da zarar kafin ka ce an yi magarba an yi isha'i har alfijir ya ceto. Yawanci cin abincin dare ana haɗa shi da sahur, shikenan kawai abin ya tafi. Kaga da kuto da a ce kuma Allah ya sanya a ce yinin ne gabaki ɗaya, ko kuma Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya sanya shi ya zamanto rana ce gabaki ɗaya, to ya za mu gani? Sai ce kullum fi falakin yasbahun, ai dukkan waɗannan na rana da wata da sauransu fi falakin yasbahun suna gudana ne a cikin tsarinsu da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi, a cikin magudansu magudaninsu suke tafiya. Kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya ce faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakana والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الله مدوكين سركي wannan ifan sa ne masani, ya sanya rana tana tafiyar ta a burjin ta, ya sanya wata yana tafiyar sa shi ma a burjin sa, dukkan su ba wanda yake haduwa da juna saboda ne hanya da tsari na kowa. Sai Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
wa ma ja'alna li bashari
Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, ba mu sanya ba ga wani mutum kafin kai dawwama a ban ƙasa. A fa in mitta, shin yanzu in ka mutu a fahumul khalidu, su za su dawwama ne? Kullu nafsin za'iqatul maut, ko ta kowace rai sai ta ɗanɗani zafin mutuwa. Wa nabluukum bisharri wal khayr, kuma za mu jarrabe ku da abin da yake na sharri da abin da yake na alkhairi. Fitna din ya zama fitina ne a gare ku, a gare ku. Wa ilaina turja'un, kuma a gare mu za ku dawo mu tashe ku ranar tashin alkiyama. Anan Allah Maɗaukakin Sarki ya dawo da yiwa mushrikai da kafirai raddi, kamar yadda a baya ya yi ta bayani cewa suna ta faɗa wa Manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya zo musu da aya cewa shi mutum ne da irin waɗannan ababe. To daga cikin abubuwan da suke faɗa bayan wannan da ƙarshe da suka ga duk ƙaƙale-ƙaƙalensu da abubuwan da suke jingina Manzo sallallahu alaihi wasallam sun ga cewa babu shi, to kuma sai suka fara cewa to Allah ya sa ma ya mutu a hunta, imma dai suna shirya mutuwarsa ta yanda su suke shirya su kashe shi a hunta, ko kuma suna addu'a ya mutu ma a daina wannan da'awar a hunta. To sai Allah Maɗaukakin Sarki ya ba su amsa su ma da irin wannan fata da suke yi cewa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, ai da mun mu ba mu sanyawa wani mutum ba kafinka dawwama, ba wanda zai dawwama, ba wanda zai dawwama a duniya, domin Allah ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, duk abin da yake kan kasa zai kare. daka dan mutun ya yawa wani fatan mutuwa ba fata bane ba domin ba wanda zaka so ya mutu sai kuma a ce ba zaka mutu ba dan haka ba wani mutum da muka halitta a ban kasa wanda muka rubuta miki zai zama dawwamanne wanda ba zai mutu ba babu shi dan haka duk fatan da suke ka mutu idan lokacin mutuwar ka ya zo da yanayi da lokacin zaka koma ga Ubangiji madaukakin sarki kamar yadda annabawa da mursalai suka isar da sakon Allah lokacin mutuwar su suka zo suka koma ga Ubangiji madaukakin sarki amma afa in mutta ya Muhammad amma abin tambaya shine shin yanzu an ka mutu kai afahumul khalidun tusu fahumul khalidun ai bi ma'ana afahumul khalidun su za su dawwa in ma dai ka mutu dai su ma mutuwa za su domin da abinda suke ta cewa sababin saukar wannan ayar ai abinda am ya quluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun sai ai mawaki ne muna jiran ne ya mutu da zaran jira muke duk wannan waƙar da shaharar da yake da menene ko ga na ana binta abin zai yi duk mutane da'awar tashi ta mutu ai da zaran ya mutu to sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa ai daman ba wani dan adam da muka halitte shi da nufin zai dawwama da haka yanzu kai in ka mutu to su din za su dawwama ne ko kuma Allah murabbin sarki kamar yadda wasu masu tafsiri suka faɗa wa maj'alna li basharin min qablika al-kulda cewa Allah yana faɗa musu cewa waɗannan wanda suke jiran mutuwan naka ya manzo sallallahu alaihi wasallam su Abu Jahl su Utuba da manya-manyan su Walid manya-manyan kafiran Makka dukkan su da suke jira suna cewa to shikenan tunda dai abu ya ci tura an yi mutum abubuwan nan ya kasa bari kuma jama'a sai bi suke to bari mu tsaya ai zai mutu to sai Allah ya ce ai dukkan su ba za su ga mutuwar ka ba dukkan su waɗannan wanda suke iza wannan abin suke faɗa ai ahli a ƙarshe ma za ka ga mutuwar su sannan in ka ga mutuwar su sannan kai ka mutu ni ne yanzu su suna ta da'awar ya mutu to ba su sani ba Allah ya kaddara shine ma zai ga mutuwar su dukkan su kuwa Allah madaukakin sarki ya nuna mishi su matattu a yakin Badar da yakin Uhud dukkan su jigajigan su wajen guda takwas manya-manyan jigajigan gabaki ɗaya suka zama matattu a Badar sauran wanda suke biyo su baya ɗan taba ƙasar saniya a manyan aka ga da yawan su a zube a Uhud duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mutuwar su su da suke dakon cewa bari ya mutu din insha Allah da'awar gabaki ɗaya ta tafi sannan sama haka ne in ka mutu din ya rasulullah to in ka mutu din su za su dawama ai dadin ita duk wanda ma ya sanadiyar mutuwar ka ko ya kashe ka abinda zai zama sauki ka samu kwanciyar hankali ka nutsu baka jin tsoron wani ya zo ya kashe ka cewa in ya kashe ka din shi ya ce ba zai zo ba inda ka tafi shi sa bayan Allah na kware mu'minai baka jin tsoron wai wani ya zo ya kashe su wai a yi mutuwa ko menene mutuwa ɗaya ce ba ta yiwa sai lokacin ta yayi duk yanda aka shirya ta ba za ta yiwu ba sai lokacin yin ta yayi to kai Allah ya shirya mama wani ne zai zo ya kashe ka dan addini ya dauki laifuffukanka gabaki ɗaya tafi to nan bai fi daraja ma ba a gare ka tunda ranar da baka wuce ta sababin ne Allah zai sabbaba ya za a yi ka mutu in Allah ya yi a cikin April ko a June ko a July ko August 20 ga wata shine za ka mutu to wannan 20 ga wata din baka wuce shi yanzu abin nema shine menene sababin mutuwa to sai Allah ya girmame ya girmama ka ya karrama ka da sababin wani ne haka siddan zai zo ya raba ka da duniya wa qad ja'alna li walihi sultanan fala yusrik fil qatl wani ne zai zo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar lahira duk wanda aka take zai tashi jijiyoyin sa suna furzar da jini na wuyan nan ka riko wanda ya kashe ka ta kai shi ga Ubangiji madaukakin sarki ka ce ya rabbi sal haza lima qatalani, ya Allah tambayi wannan dan ya kashe ni, ya dauke zulbanka gabaki daya. Dan haka babu wani wanda zai ma barazana wai da mutuwa, ka barazanan su mutuwa dai ce in lokacin ta yayi sai kayi shi, sai kayi ta dan wani dan kidnafa, dan wani dan fashi, dan wani dan iskan duniya, dan wani ta'adari, dan wani mai neman duniya da kuɗi mai nuna shi ya zata, yana ta kisa, yana ta menene, ka kyale shi ka zuba mushi, zai mutuwan gulaƙanci a duniya. Yanzu ka duba ka ga waɗannan masu kai hari bandir din, bandir da sauransu, ji yanda ake kama su ana mutuwan gulaƙanci, yanda ake zubda su a motoci da ransu ana harbe su, duniyan ne ya samu, yana cikin jeji. Mutum yana cikin jeji, yana rayuwa, yana kulle kansa shi a wale don ya samu kuɗin, ya samu kuɗin kuma Allah ya kaddara yadda suke tafiyar da kuɗin ta aikin banza, kwaya ce da kocan da ganye da mata da giya a shata ta minti a wata wata ɗaya kwana goma kuɗin sun ƙare a fito nema. Haka fa ake wahala cikin wahala da tsoro da firgici, kuma kana ta dibga kanka wannan nauyi na rayukan da ka kashe ba ji ba gani, na mutanen da kwa wahalar ta raba su da iyalansu a cikin azumi ta kai su jeji, ba abincin kirki, ba ci, ba gani. Duk wannan ka ɗauki wannan nauyin, kuma ka zo ka yi mutuwar wulaƙanci, ka tashi a gaban Allah da nauyin al'ummar da ka kashe. Ne amfanin wannan? Mutum musulmi mai hankali ya san ya kan sha'asa, har da ƙarfin hali wai su zo suna faɗa wai an cuce mu ne, an ban mu a jeji, ba ilimi, ba kaza, kuma sai aka ce ku kashe mutane. Wannan hujja ce a wajen Allah? Za ka je wajen Allah me yasa ba za ka zo birni ba, ka nemi kuɗi yadda mutane su ne nema, ka koma ƙauyen nasu ka gina makaranta, ka gina kai ma ka kai wani un gwamnati ba ta ma ba, shikenan sai zamanto shi ne dalilin da kake kashe al'umma. Haka babban musiba ce, babban bala'i, rayuwa a firgice, rayuwa a tsorace. Ina ma ka samu kuɗin da za ka ci cikin kwanciyar hankali kana cikin wannan harkar? Sai Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai dai sai ta ɗanɗana mutuwa. Ai, kowace rai kafin ta mutu a muqaddimat din wajen yanda za a ciri ranka da yanda za ka gani, to sai ta ɗanɗana wannan mutuwa. Ba wata rai da ba za ta mutu ba. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, Allah madaukakin sarki yake muna jarraba ku da sharri da alkhairi, duk jarabawa. Wani a jarrabe shi da musibu da talauci da masifa, wani a jarrabe shi da kuɗi da ilimi, wani a jarrabe shi da mulki, wani a jarrabe shi da rashin mulki, wani a jarrabe shi da lafiya, wani a jarrabe shi da rashin lafiya, wani a jarrabe shi da masifaffun ƴaƴa da mata, wani a dai haka. Wato Allah yake nuna mana dai duniya duk abin da ka gani Allah ya sanya ka akan shi to jarrabawa ce. Ni'ima jarrabawa ce, haka wahala jarrabawa ce. Dukkan kuwa ilaina turja'un, zuwa gare mu ne za ku komo, mu sakanya muku ayyukan da kuka aikata abinda muka jarrabe ku. Inna ni'ima, in tsanani muka jarrabe ku, to me kuka aikata a cikin tsananin? Inna raha, wadata da ni'ima, inna siha, lafiya, inna rishin lafiya, inna arziki, inna halal da haram, inna da'a da sabo, duk abin da muka jarrabe ku a ciki kuka rayu a kai, to shi za mu sakanya muku da shi ranar tashin alkiyama. Daka idan mutum Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da wani hali, to babban abin da ya kamata yayi shine ne ya maida al'amarinsa ga Allah domin ya ci wannan jarrabawa, ta hanyar yin hakuri, ta hanyar bin Allah, ta hanyar wadatar zuci, ta hanyar kamewa domin ya je lahira ya samu sakamakon aikin da yayi na alkhairi. Kuma ina ganin sai mu tsaya nan, gobe sai mu tashi. Wa idza ra'aka allazina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa, abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana, ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa. Allah ka kawo mana dauki a kasan mu wannan al'amura, waɗannan al'amura da suke ciki na barnoni kala-kala da ta'addanci da ake mana, Allah ka mana maganinsa. Allah ka tsare rayuwarmu, ka tsare dukiyoyinmu, ka tsare mutuncinmu. Allah ta kare mu da dukkan wani musulmi ya zalzalal wal ikram wanda suka shiga cikin istila'i na jarraba wanda suke cikin tashin hankali da musiba suke hannun waɗannan marasa imanin ɗan ta'adda Allah ka kawo musu dauki Allah ka kubutar da su lami lafiya mutanen da suke aikata wannan abun in masu shiriwa ne Allah ka shiryar da su su tuba in ba masu shiriwa bane ba Allah ka aika musu da musiba da bala'in da za ka addabe su ta yanda ba za ka addabi wani daga cikin bayinka ba Allah barkatin sarki ka ba mu shugabanni na gari wanda masu iko wanda za su karfin hali su mana maganin dukkan matsalolin mu Allah duk wanda ka san akwai alkhairi a cikin shugabancin sa ya Allah ka shugabantar da shi akan mu duk wanda kaga babu alkhairi ya Allah kada ka nada shi ya zama shugaban mu ya zaljalal wal ikram ubangiji madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akwai neman taimako